Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfila Hashim Gumal sauraro abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata 8 ga watan Maris na shekarar 2022. Bayan labaran duniya za a ji cewa rahotanni daga jihar Kano na nuni da cewa ɗan majalisar dokokin jihar na yunkurin jige shugabansu da mataimakinsa bisa zargin goyon bayan wani ɗan takarar gwamna a zaɓe mai zuwa.
Idan ba san da wannan labarin ba, ba san kuma daga inda ya taso ba, kuma ba san ma masababin ta. Dan wannan tafiyar ma da muka yi da ni da speaker da chief din da deputy majority da muka dawo daga majalisar dokokin jihar Kano, muka zo muka wutarce majalisa a Abuja.
Muna tafa da ƙarin bayani. Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Muhammad Ibrahim Kori, sai kuma muhimman kanin labaran jirgin jamhuriyar Nijar. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumal da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Mai bayar shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky shawara ya ce an samu ci gaba a tattaunawa zagaye na uku da aka yi ranar Litinin tsakanin masu shiga tsakani na Ukraine da Russia. Tattaunawa ta mayar da hankali kan samar da amintattun hanyoyin da za su baiwa fararen hula damar tserewa daga yakin. Amma Mikhailo Podolyak ya ce babu wata babban nasara da za ta taimaka wajen kawo ƙarshen rikicin. Podolyak ya ce akwai wasu ƙananan sauye-sauye masu kyau game da dabaru na hanyoyin shigar da jin ƙai, amma bai bayar da ƙarin bayani ba bayan tattaunawar da aka yi a Belarus. Rashi ta ba da sanarwar tsagaita wuta a ranar Litinin domin baiwa 'yan ƙasar ta Ukraine damar barin wasu garuruwan da aka yi wa ƙawanya, bayan yunkurin kafa wata hanya mai aminci ga fararen hula ya wargaje a ƙarshen mako. Sai dai babu wata alama a daren jiya Litinin cewa hare-haren da Rashi ke kai wa Ukraine zai tsaya. Kasuwar hannayen jarin Amurka ta samu koma baya mafi girma cikin sama da shekaru guda jiya Litinin, yayin da tashin farashin man fetur ke barazanar dakushewa hauhawar farashin kayayyaki a tattalin arzikin duniya. Kamfanin S&P 500 ya faɗi da kashi uku mafi girman koma bayansa a cikin watanni 16, bayan gangan mai a Amurka ya haura dala 130 a dare ɗaya, bisa yiwuwar Amurkan na iya hana shigo da kayayyaki daga ƙasar Rasha. Kasuwar hannayen jari a duniya ma sun faɗi da sanyin safiyar yau sakamakon yadda harkar mai ta sauya. Farashin zinariya da ke auna tashin hankalin da kasuwar hannun jarin Amurka ke ciki shi ma ya tashi, ko da yake ba kamar lokacin da farashin mai ya kai ga ƙoƙoluwa ba. Wani binciken da aka buga jiya Litinin ya nuna cewa ƙurmin Amazon yana fama da sauyin yanayi da sare-saren itatuwa ba tare da sassauci ba, yana rasa ƙarfinsa na murmurewa kuma zai iya rikidewa daga ƙurmi zuwa daji shigan savana, wanda hakan ke da illa ga yankin da ma duniya baki ɗaya. Masu binciken sun yi gargaɗin cewa binciken na nufin ƙurmin ko dajin Amazon na iya tunkara faɗawa wani hali cikin sauri fiye da yadda aka fahimta a baya. Juriyar da ƙurmin yake yi ta ragu ciki fiye da kashi uku cikin huɗu na dajin, wanda ya kunshi rabin dazuzzukan duniya. Masu binciken sun rawaito a cikin mujallar Nature Climate Change. A yankunan da suka fama da ɓarna ko fari, ƙarfin dajin na iya komawa baya yadda yake ya ragu da kusan rabi, inji Mallafin Tim Lanton, daraktan cibiyar kula da ganin daji ta jami'ar Essex, ya shaida wa kamfanin lancin labarai na AFP.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Rahotanni daga jihar Kano na nuni da cewa 'yan majalisar dokokin jihar na yunkurin tsige shugabansu Honorable Hamisu Ibrahim Cidari da mataimakinsa Honorable Zubairu Hamza Masu, saboda zarge-zargen cewa suna goyon bayan tsohon shugaban majalisar Honorable Kabiru Alhassan Rurum a burinsa na neman takarar gwamnan Kano a jam'iyyar APC mai mulkin jihar. Daga Kano ga rahoton Muhammad Ibrahim Kori.
Bayanai sun ce shugaban masu rinjaye da mai tsawatarwa a zauren majalisar kana da tsohon shugaban majalisar dokokin ta Kano Honorable Abdulaziz Garba Gafasa su ce rike da raga mazartar da wannan yunkuri bisa kulawar kwamishinan ƙananan hukumomi Murtala Sula Garo sai dai azantawar mu da shi ta wayar tarho shugaban masu rinjayen honorable labaran Abdul ya ce
kana ga Allah ban sani ba wallahi ni dai ban san da wannan labarin ba ban san kuma daga inda ya taso ba kuma ban san ba masababin taso shi dan ina tafiya ma da muka gani da speaker da chief din da deputy majority da muka taho daga majalisar dokokin jihar Kano muka zo muka wutarce majalisa a Abuja nan
kuma gashi an ce kai ne kake jagorancin sha'anin sauyi shugabanci a cikin ita wannan majalisa ta Kano
to ga tun daga ni ka faɗi kuma ka ga na kare ta kuma tace kuma ne wani kuma da zai ji ne yake
kenan kun fasa ne an samu daidaito
da mun ba a fara ba balandana ma a ce an fasa babu ma labarin ma babu shi ma ban san da shi bane
shin gaskiya ne cewa kuna goyen bayan takar shirin rumdin tunda ka ce wancan zance na tsigiya babu shi
wallahi babu shi kuma ai magana a Kano magana takara ɗan takara kai su nan da yawa
kenan ba kwa goyen bayan shi honorable rurum akan takarar sa ta neman ya zama gwamnatin Kano
ba magana ba duk wannan magana bace mu magana da nake maka ita ce magana akan magana ta za a tsige speaker da deputy speaker wannan magana ƙarya ce babu ita ba mu san da ita a majalisar dokokin jihar Kano
amma an alakanta wancan zancen goyen baya ne da zancen tsigewa
ni ba wannan magana ga zancen ni ba ni magana da kawai nake tabbatar maka akan magana tsigiya babu ita ita ce kawai magana ta ne
Nacin TV kwamishinan kananan hukumomi da sha'anin masarautu na jihar Kano Alhaji Murtala Silagaro ya ce ba shi da wata masaniya dangane da wannan batu yana mai bayyana zancen da cewa maras tushe ne ballantana makama to amma shi honorable Kabiru Alassar Rum wanda zargin goyen bayan takarar sa ta zama gwamnatin Kano ce ta haifar da wannan yunkuri na tsige shugaban majalisar dokoki da mataimakin sa na cewa
Bani mamaki ba saboda ganin irin yanayin da ake daukar harkokin nan na takara a jihar Kano kuma a cikin jam'iyyar mata APC ana mai da abun kamar dole kamar a sassa mutane kamar kuma dai ba demokradiya ake so a yi ba to dai yanzu abin da aka shafa a jihar Kano ba zan mamaki ba da mun kwana kwarin nan an yi taro a Rano na ga irin gayya da aka yi daga sauran kananan hukumomi da aka tada hankali a ƙarshe ma har yaran mu dai ya rasa rayuwarsa kuma waɗansu da dama an ji musu ciwo
irin waɗannan abubuwan faruwarsu kana ganin zai girgiza ka ko kuma ya canza maka tunani game da ƙoƙarinka na ka zama gwamnatin Kano
kamar yadda ka sani na shugabancin majalisar dokokin jihar Kano a karo biyu na farko irin wannan kullakullar aka yi ma na farko da za ta to amma da yake Allah ya san cewa ba ni da haƙi a ciki Allah cikin ikonsa ya kaddara na sace dawowa na gama ta lafiya na saukar lafiya kuma na ciwo majalisar tarayya saboda haka irin wannan gwamnati mun saba da ita irin wannan katsalandan mun saba da ganinsa ba wani sabon abu bane illa dai muna addu'a kamar yadda muka yi nasara a baya ya zama Allah ubangiji ya bamu rijiya
baya ga Kabiru Rurum akwai sanata Barau Jibrin da barista Ino Ibrahim Waya da kuma Abdulsalam Zaura a jerin waɗanda ke muradin APC ta ba su tikitin takarar gwamnatin Kano domin gadar gwamnati Abdullahi Umar Ganduje wanda ke kammala wa'adinsa na biyu a watan Mayu na baɗi idan Allah ya kai mu Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
Madalla gaida Mahmud Ibrahim Kwari har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai gasar filu dauke da kashi na biyu na labaran duniya
wani dan bindiga daga jihar Texas ya jagoranci masu zanga-zangar da suka mamaye ƴan sanda tare da zama rukuni na farko na masu tayar da ƙayar baya da suka shiga ginin majalisar dokokin Amurka a bara wani mai shigar da ƙara na gwamnatin tarayya ya faɗa jiya Litinin a wajen rufe shari'ar farko ta masu laifi kan tarzomar a yau talata ne masu taimakawa alƙali kan shari'ar mutane 12 za su fara tattaunawa kan shari'ar Guy Wesley Rapid bisa zargensa da kutsawa cikin majalisar dokokin kasar da makami da bindiga a kugunsa tare da tsomo baki kan jami'an ƴan sanda da ke gadin kofar majalisar dattawan ana kuma tuhumarsa da yin barazana ga ƴaƴansa matasa idan suka tsegunta wa jami'an tsaro bayan harin da aka kai ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021 mataimakiyar lauyan gwamnatin Amurka Risa Bakowa ta shaidawa alƙalan cewa Rapid ya tuka mota zuwa birnin Washington DC da nufin hana majalisar ba da tabbacin nasarar zaben shugaba Joe Biden su kuma ruguza majalisar tare da fitar da ƴan majalisar daga ginin Rapid cikin alfahari ya kunna wuta wanda ya bada damar wasu a cikin gungun mutane su mamaye jami'an ƴan sanda na ginin majalisar ta Capitol inji mai gabatar da ƙara yayin muhawarar rufe shari'ar Shi dai mutumin da ake zargi Rapid mai shekaru 49 dan asalin garin Willy ne dake jihar Texas bai bayar da shaida ba a shari'ar da aka yi masa wanda aka fara ranar Laraba da ta gabata. Lawyer dake kare William Wedge bai kira wasu shaidun kariya ba bayan masu gabatar da karan sun kammala bayanansu. Daga ƙarshe tawagar manyan jami'an Amurka ta ziyarci kasar Venezuela domin tattauna da mambobin gwamnatin shugaba Nicolas Maduro domin duba yiwuwar sassauta takunkumin da Amurka ta kakaba babbar kasar mai hakar mai. Sakatariyar labaran fadar White House John Psaki ta faɗi jiya Litinin cewa tawagar ta Amurka ta tattauna batutuwa da dama da suka hada da batun samar da makamashi da kuma kiwon lafiya da jin dadin Amurka wanda ake tsare da su a can kasar. Majiyoyin da suka shiga tattaunawa sun shaidawa kafafen yaɗa labarai cewa tattaunawar ta shafa watanni tana aiki a bayan fage, amma ta ɗauki wani sabon salo cikin gaggawa bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Yawan man fetur na Venezuela ya ragu a cikin shekaru 20 da suka gabata, ya ragu daga kusan ganga miliyan 3 a kowace rana a cikin 2002. Zuwa ƙasa da ganga 800,000 a kowace rana a farkon wannan shekarar a cewar OPEC. Duk da haka fitar da ɗanyen man da ƙasa da ke fitarwa zai iya magance taɓarɓarewar takunkumin da aka kakabawa Rasha. Ƙasar da ke kudancin Amurka kuma ita ce babbar aminiyar shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a yankin yammacin duniya.
Gaida Sarfila Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka. Madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5, kuma kuna iya sauraron mu duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba.
Masu ware, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
A jihar Niger yanzu ba mu taimaka 10-13 wanda suke da NCE, kuma akwai masu digiri da kuma masu diploma, wanda dokar Najeriya ta ba mu daman cewa duk wani ma'aikacin za a dauka akwai 5% disability ne na kasa su ne ba ba mu nan daman ba
a sani na akwai wata doka da aka zartar cewa duk wani daukan aiki za a yi akwai wani kaso da ya kamata a kula da na kasa su makaji mana ci
ai mana ita dan in ba ita kai ba ba za ka rage yawan na kasa su akan titi da kuma sanin ina za su je ba
yau shirin na dauke ne da batutuwan da suka shafi haƙoƙin na kasa su a jihohin Niger da Kano a dakace mu
yau ga wasu lantu ke nukura don mun san kan ce mun nasara wasu ma a cikin na su sun fara hada gun madakani kan akara ko hogama ko sandara
to madalla masore makafi a jihar Niger ta tsakiyar Najeriya sun ci haƙoƙin su da dokokin ƙasa suka halarta musu sun shiga cikin mawuyacin hali a hannun hukumomin jihar domin kuwa kashi 5 cikin 100 din nan na guraben aiki da doka ta ce a warewa masu na kasa baya sabuwa al'amarin da ke mayar da hannun agogo baya ga ita kanta yunkurin gwamnati na dakile barace-barace da ake cewa su na kasassun na yi a birni da karkara na sassan Najeriya Alhaji Isa Mustapha Daja shine shugaban kungiyar makafi ta Najeriya rechan jihar Niger ya magantu dangane da wannan batu
mu masu nakasa bi mana makafi a jihar Niger zuwa masa makaho 15 ko 13 wanda suke da NCE kuma akwai masu degree da kuma masu diploma duk akwai to 2019 kafin a election an doki ma'aikata teachers 25 local government na jihar Niger an doki ma'aikata wajen mutum 2500 teachers babu makaho ko guda daya a ciki yanzu kwanan nan an dauki ma'aikata kuma yanzu a state level wanda dokar Najeriya ta bamu daman cewa duk wani ma'aikaci za a dauka an biya ministry ne akwai 5% disability ne na kasa su ne ba babu wannan daman ba yanzu haka abin da ke tafiya ma yanzu haka ana shirye shin dokan ticoci a karam kuma mashigo wanda ne shine origin ina wanda nake da wani daga cikin babban karam kuma mashigo wanda ba zan fara students ba a yanzu nake ce mai ga ni za a dauka ticoci kuma ni kadai ne makaho ma a mashigo dake da NCE a doki ni aiki yake ce mun ai ba zan iya koyarwa sunan ba na gani sai nace mai a zan iya koyarwa sunan da ai secondary ma da masu gani kuma da LTP ina CEO ma da masu gani ko LTP ina ma ai masu gani na koyar sura kana da method din koyar da masu gani sura kana muna kafa gama gwamnati cewa dan Allah duwa mun idon rahama kamata a ci idan aka zo dokan ma'aikata a dinga mana adalci a dokan mu maka da doki sauran masu gani
to yanzu kana nihin gaba daya ku makafi da sauran masu na kasa ba a dauka ku aiki ko ko dai yayi kadan ne daukar aikin da ake
gaba daya ba doka ina ga shekara 6 da suka wuce zuwa yanzu kaho uku na sani wanda aka dauka da farm craft zuwa bidda blind center na bidda yanzu idan ka je makarantar makafi nan special school namu nan cikin garin Benin yanka je akwai blind department malami da ke koyarwa makafi mutum biyu da makahi sauran dun masu gani kurame ka ga za ka ga malami na koyarwa haka dan haka shi special education amma ba kurma bane mai gani ke koyar da mai lafiya ne ke koyar da kurame saboda kana mu yanzu aka ai kurame ma sun fi mai yawa kuma sun fi mai yawa masu karatu ba dan na da kurame abokan da makafi su handicap lokacin ke primary school yanzu da degree ko da suke suka yi degree a Jos ba su da aiki ba dokan mu ne gaba daya sarkin gura kuma yanzu ne yanzu daya degree anan CEO NCA degree din shi ba dokan shi aiki ba dokan mu aiki muna da wanda matsala sosai a Niger
yanzu me kuke so ita gwamnati ta yi
abinda muke bukata shine a bi dokan gwamnati bi mana a kafa mana disabled commission don doka ta riga ta sa hannu a yi passing bill a national assembly kuma an ce gwamnati su koyi da abin da aka yi a matakin tarayya akwai disabled commission a Abuja to nan Niger sai abu abure mai disabled commission idan ba za a bude ba to iza doki ma'aikata percentage da aka ce a bamu 5% a bamu abun mu kuma za mu iya yi ba ba za mu iya yi bane ba saboda zai kauda wannan yawace-yawace da muke ana zargi mu cewa muna bara mun ba su daga yanzu zuwa karshen shekaran gada muke ciki idan ba mu ga canji ba ana dokan aiki ba a dokan abun to gaskiya za mu yi zanga za kuma je kotu
to sai dai masana shari'a da dokokin kasa irin su barista Shehu Kagara wani lauya mai zaman kansa a jihar ta Niger sun yi tsoka ci dangane da wannan al'amari
shi haƙƙin dan adam a koyaushe abun kiyayewa ne da duba a sani na akwai kaso akwai wata doka da aka zartar cewa duk wani daukan aiki za a yi akwai wani kaso da ya kamata a kula da ta kasan su makaki ma na ci doka ce ta ba su dama bai kamata su hukumar ba da ilimi na bai daya haka kawai su yi biris da wannan kuma su kawo wani dalili su yi biris da kowane fin da makaki su kawo ba
su kana ne su makafin tabbas an danne musu wannan haƙƙi nasu koko me kake nufi
in ba a danne ba ai ba za su yi magana to yanzu sun koka duniya ta ji to shi sai mai dauki matakin da zai magance wannan koken nasu akwai wani gurbin da zai iya sa su wanda ba ko koyarwa kadai ba
shi wannan shugaban makafin nan ya mai barazanan kamar za su iya zuwa kotu idan har ba a biya musu bukatar su ba kana ga yana da haƙƙi ya tafi kotu
akwai hanyoyi da dama na yanzu na magance matsaloli ba sai kotu ba ban ba su shawara ni a matsayina na lawyer masanin shari'a in ba su shawara ya zai ya kotu kai kai ba sai su ƙara rubutawa ko su kai koken su a kungiyar koke ta kasa
akwai ta jihar Niger, akwai ta kasar gabaɗaya, akwai kungiya na Human Rights Commission National gabaɗaya a Niger. Zuwa kotun shine abin da ba a so, domin gwamnatin zai kai ƙara, gwamnatin yake so ta ba shi aiki. Ka koga a tsarin ɗaukan ma'aikata na ƙasa babu cilasi akan ɗaukan aiki ko rashin sa.
To nan gaba a cikin shirin za mu je ɓangaren hukumar kula da ilimin bai ɗaya ta jihar ta Niger a dakacinmu.
Afirka mutum ne ɗan daki. Hanshaki kuma ingantacce mai karfi ga shi amintacce da basira ilimi ta tacce da fari da baki ne ji ko na mace harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji koke na sasamu.
Masu rare Alhaji Abdulkadir Shehu na Funtuwa shine shugaban hukumar kula da ilimin bai ɗaya ta jihar Niger wato Sibeid, kuma ya fayyace dalilan su na ɗaukar wancan mataki akan su makafi na jihar ta Niger.
Mu dai a nan makarantun primary ba mu da wannan dokar za mu ɗauke su aiki sun je suna koyawa mu primary, a ce na kasance ko makaho je na koyi ba da mai ido. Ba mu da wannan dokar tukunna.
Bayanan da suka yi cewa makarantun masu ido suka je suka yi practical ɗin nan nasu duk a lokacin nan ba a ce ba su da ido ba.
To mu a yanzu dai mu dai a nan dai hukumar ba da ilimin bai ɗaya na jihar Niger, makarantunmu da mu ba mu taɓa samun cewa an kawo wani kurma ya zo koyarwa na gwajewa ta cikin practice.
Me shawara?
To sai dai wani sai doka da za a keɓe musu wajensu a ɗauki yara makafi da wurare da je na kasassun. Za a iya ɗaukar su a aka yi wannan dokar zai kyau.
Kama yanzu kana nihin gaba ɗaya na jaba wata primary da take ta na ƙasassu ko kuma masu fama da lalura.
Muna da primary a Bidda, su ma nan ba a fara kai malamai makafi ba. Akwai primary na mu na ƙasassu, sannan kuma muna da secondary na ƙasassu, kuma hukumar ba da ilimi na bai ɗaya na ƙasa baki ɗaya suna taimaka ma wa'annan makarantun. To in aka yi wannan dokar na ɗaukar su, to haka tunda muna da primary a Bidda, muna secondary a Namina, kaga za a ɗauke su don zuwa suna koyarwa. Tunda har sun je su yi makarantar kuma suna shaidan takardar su na yi wannan makarantar kuma za mu ɗauke su.
Su ma dai da kasassu a jihar Kano sun fara korafi kan jan kafar da suka ce gwamnatin jihar Kano na yi wajen kafa hukumar da za ta kula da walwala da kuma muradinsu da ma jin daɗinsu baki ɗaya, wato kwatankwacin hukumar da gwamnatin tarayya ta kafa mai shalkwata a birnin tarayyar ƙasar Abuja. Malama Aminu Ahmad Tudun Wada shine mataimakin shugaba na biyu na kungiyar a jihar Kano.
Ai mana ita dan in ba ita kai ba ba za ka rage yawan nakasassu akan titi da kuma sanin ina za su je ba. A jihar Kano yanzu kadai a local gamman guda 44 da muke da su, daga wanda ya gama secondary school zuwa wanda ya gama NYSC, muna da su sun fi 500 wanda suke da wannan karatun. To amma in ba wannan hukuma akai ba, ita ce za ta iya mana 5% a duk kowace ministry a kowane company. In ba haka ba, ba za a rage ba. Na kasassun nan muna da yawan da a Najeriya fa mun kai mutum miliyan 25, amma na kasassu na zahiri. Kasan na kasa ta zahiri muna da guda 7, akwai na kasa ta baɗini muna da guda 5. Na kasa ta zahiri gurgu, makaho, kurma, kuturu, zabaya, spinal cord, wada, wannan in ka gansu kawai ka ga nakasassu. To akwai kuma nakasa ta baɗini, akwai masu hawan jini, akwai masu ciwon suga, akwai masu sikila, akwai masu paralyze, akwai masu yoyon fitsari. Kaga wa'annan su nakasassu ne na baɗini.
Aminu Ahmad Tudun Wada kenan mataimakin shugaba na biyu na kungiyar nakasassun Najeriya reshen jihar Kano, kuma shine cikamakin shirin yan ƙasa da hukuma na yau. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Mustapha Nasiru Batsari, Mahmud Ibrahim Kuri daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Kan ko ka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman.
A gaida Mahmud Ibrahim Kuri. Yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Muminu Barma zai kawo mana sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel. wacce ta ruwaito cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta tsawaita dokar ta baci a wasu gundumomin jihar Tilaberi da na jihar Tawa da baki ɗayan jihar Difa a ci gaba da karfafa matakan murƙushe matsalar tsaron da ake fama da ita a waɗannan yankuna. Jaridar ta ce taron majalisar ministoci na mako-mako ne ya bada sanarwar ɗaukar wannan mataki da ke zuwa lokaci guda da matakin tsawaita dokar ta ɓace a fannin kiwon lafiya a baki ɗayan ƙasar ta Nijar. Jaridar Lanketer na cewa a yanda shugaba Muhammad Bazoum ke gab da cika shekara guda da ɗarewa karaga, hukumomin Nijar sun cafke wasu mutanen da ake zargi da yunkurin juyin mulki. Mutane da dama ne ake tsare da su yanzu haka a ofishin rundunar tsaron Gendarmerie National da ke nan Yamai. Jaridar ba ta yi wani cikakken bayani ba a game da wannan al'amari, illa kawai ta yi tunatarwa a kan cewa Isu Muhammadu a tsawon shekarun da ya yi a kan karagar mulki ya yi ta shelar samun nasarar murƙushe yunkurin juyin mulki aƙalla uku. Jaridar Murya na cewa cutar murar tsuntsaye ta yi sanadin mutuwar tsuntsaye sama da 90,000 a ƙasa da mako guda a jihohin Yamai, Doso da Tilaberi, waɗanda suka hada da kaji da agwagi da 'yan tsaki. Jaridar ta ce duk da irin kokarin da hukumomin kiwo suka sa gaba da haɗin gwiwar hukumar lafiya ta OMS ko kuma WHO don ganin an murƙushe wannan annoba, ana fuskantar matsaloli wajen gudanar da ayyukan tsarkake gonakin kaji, musamman ma a wajen masu kiwon kaji irin na gargajiya, da ɗaya ɓangare raunin da ke tattare da dokar hana shigo da kaji daga ƙasashen da suke fama da annoba. Jaridar La Rue de l'Histoire ta ce wasu gwamnan jami'an kiwon lafiya da na ayyukan bunƙasa kiwo da na tsaftar muhalli sun kammala ɗaukan horon da ƙungiyar USAID ta shirya domin ba su damar ƙara gogewa akan aiki. Jaridar ta ce wannan wani ɓangare ne na ayyukan haɗin gwiwar Amurka da jamhuriyar Nijar ta hanyar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa a ci gaba da lalubo hanyoyin rigakafin masasar cizon sauro. Saboda haka waɗannan jami'ai za su mayar da hankali wajen ayyukan bincike a karkara akan batutuwan da ke da nasaba da kiwon lafiya. Makarkare da jaridar Le Nouveau Républicain wacce yake cewa masu sayar da iskar gas na ci gaba da cin karansu ba babbaka a kasuwannin biranen jamhuriyar Nijar, inda suke tsawwala farashin iskar gas ɗin ya san ransu, duk kuwa da cewa dokokin ƙasar sun ƙayyade farashinsa. Jaridar ta ce ko a watannin baya hukumar Arse mai alhakin kula da ruwa da wutar lantarki da makamashi ta ƙayyade farashin da ya kamata a sayar da kwalbar iskar gas a faɗin ƙasar ta Nijar, amma masu wannan sana'a suka yi fatali da wannan tsari. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Kuma da Allah gaida Sule Mumuni Barma, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Mai bayar shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky shawara ya ce an samu ci gaba a tattaunawa zagaye na uku da aka yi ranar Litinin tsakanin masu shiga tsakani na Ukraine da Rasha. Tattaunawa ta mayar da hankali kan samar da amintattun hanyoyin da za su baiwa fararen hula damar tserewa daga yakin. Amma Mikhailo Podolyak ya ce babu wata babban nasara da za ta taimaka wajen kawo ƙarshen rikicin. Kasuwar hannayen jarin Amurka ta samu koma baya mafi girma cikin sama da shekaru guda jiya Litinin, yayin da tashin farashin man fetur ke barazanar dakushewa hauhawar farashin kayayyaki a tattalin arzikin duniya. Kamfanin S&P 500 ya faɗi da kashi uku, mafi girman koma bayansa a cikin watanni 16, bayan gangan mai a Amurka ya haura dala 130 a dare ɗaya, bisa yiwuwar Amurkan na iya hana shigo da kayayyaki daga ƙasar Rasha. Wani binciken da aka buga jiya Litinin ya nuna cewa ƙurmin Amazon yana fama da sauyin yanayi da sare-saren itatuwa ba tare da sassauci ba, yana rasa ƙarfinsa na murmurewa kuma zai iya rikidewa daga ƙurmi zuwa daji shigen savanna, wanda hakan ke da illa ga yankin da ma duniya baki daya. Masu binciken sun yi gargaɗin cewa binciken na nufin ƙurmin ko dajin Amazon na iya tunkara fadawa wani hali cikin sauri fiye da yadda aka fahimta a baya. Wani ɗan bindiga daga jihar Texas ya jagoranci masu zanga-zangar da suka mamaye 'yan sanda tare da zama rukuni na farko na masu tayar da ƙayar baya da suka shiga ginin Majalisar Dokokin Amurka a bara.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Nijar, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku jo sa abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki har da shirin noma tushen arziki. fatan zuwa madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da ya hada shirin da bada umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.